Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 20 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiragen yakin Siriya sun furinjiyar sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya jiya Litini. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana. Sannan wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda saba takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini.
Kajin labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta himmantu wurin kyautata rayuwar talaka. To sai dai masu sharhi suna cewa
abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati din ta damu da shi, har kuma ake ga ministoci cewa kowannensu ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan 100 daga gangin talauci cikin shekara 10.
Hukumar kididdiga ta Najeriya kuma ta ce mutane 15 ke rasa rayukansu ta hatsarin ababen hawa a kullun yaumi, alƙalluma masu daga hankali. To ko menene ke sanadiyar yawan hatsarin?
Gudun tsiyani babban dalilin aukuwar hatsarin, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku.
Ali Mustafa Sakkwato kuma na tafe da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiragen yakin Siriya sun furinjiyar sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya jiya Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Kasar Turkiya ta yi Allah wadai da hakan matuƙa, sannan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla uku baya ga raunata wasu 12. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda jiragen yakin Siriya ke auna tawagar ta motocin sojojin Turkiya yayin da tawagar ke dosar garin Sarakaf da ke arewacin Idlib. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta koka da shiga cikin kasar ba bisa ka'ida ba da sojojin Turkiya suka yi. Gidan talabijin din gwamnatin Siriya ya ce tawagar motocin na dauke ne da wasu kayan yaki don baiwa a tabakinta ko a tabakinsa wasu kungiyoyin ta'adda da ke yakar gwamnatin Siriya a wajejen garin na Khan Shaykhun mai muhimmanci. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hamare shi. Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30, an tuhume shi da mallakar kudaden waje da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. Bisa ga bayanin wani jami'in bincike wanda yi a makotu, Bashir ya ce ya karbi tsabar miliyoyin daloli daga kasar Saudiya. Mazauna birnin Khartoum da dama na bakin cikin da jinkirin wannan shari'ar, da dama daga cikinsu na cewa matakin da aka dauka bai wadatar ba kuma amma makara. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda saba takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini, bayan da aka yi watsi da bukatar da Amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsari jirgin. Bayanan sifirin teku na jiya Litini ya nuna cewa jirgin dakon man wanda aka canza masa suna daga Grace One zuwa Adrian Darya One ya doshi tashar Kalamata da ke Girka, kuma yana iya isa ranar Lahadi, ko da yake jami'ai ba su fito fili sun tabbatar da inda jirgin ya dosa ba. Iran ta gargadi Amurka cewa duk wani yunkuri na kwace jirgin wanda ke dauke da gangunan danyen mai sama da miliyan 2 wanda kudinsa ya kai miliyan 130 zai haifar da mummunan sakamako. Rundunar 'yan sandan New York ta kori wani dan sanda farar fata wanda ya shaƙi wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu, batun da ya kai ga zanga-zanga a fadin kasar. Kalaman bakar fatan mai suna Eric Gana, yayin da yake goshin mutuwa wato bana iya numfashi, sun zama abin yawan ambato ga masu zanga-zangar, wadda ta haifar da muhawara a fadin kasar kan batun jinsi da kuma yawan amfani da karfin tsiya da 'yan sanda ke yi. Wannan ya sa aka kafa kungiyar rajin kare baƙaƙen fata ta Black Lives Matter, wato ran baƙaƙen fata fa na da muhimmanci. Kwamishinan 'yan sandan New York James O'Neill ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa an kori jami'in 'yan sanda Daniel Pantaleo saboda mutuwar Gana. Ya ce korin ya biyo bayan shawarar da wani alƙalin rundunar 'yan sandan ya bayar kwanan nan. Shugaban ƙasar Afghanistan ya kudur aniyar kawar da duk wata mabuyar 'yan ISIS a ƙasar. Wannan kalaman da shugaba Ashraf Ghani ya jiya Litini a zagayowa ta 100 ta ranar samun 'yancin kan Afghanistan, na zuwa ne a daidai lokacin da wannan ƙasa ta kudancin Asiya ke ci gaba da murmurewa daga kaduwar da ta yi da harin bom ɗin da aka kai wurin wani bikin aure da daren ranar Asabar, wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 63 ciki har da yara, wasu mutane kuma 183 sun jikata. Kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta ɗauki nauyin kai harin bom ɗin wanda aka kai a birnin Kabul. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka sun gwada wani makami mai linzami da aka girki a ƙasa, wanda da a ce makonni 3 da suka gabata ne da ba iya harbawa ba saboda tsawon zangon da yake ci. Makami mai linzamin wanda aka cilla a tsibirin San Nicolas Island da ke jihar California ranar Lahadi ya dar daidai kan inda aka auna bayan tafiyar tsawon kilomita 500, a cewar hedkwatar tsaron ta Pentagon a wani labari a jiya Litini. Ta kara da cewa bayanan da aka tattara da kuma darasin da aka koya a wannan gwajin za su yi tasiri kan irin makami mai linzami mai matsakaicin zango da hedkwatar Pentagon za ta haɓaka nan gaba.
Ibrahim Al-Masih Garba kenan ya karanto mana labaran duniya. Tumadalla, a jiya Litinin ne fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta shirya wani taron sanin makamar aiki ga sabbin ministoci da shugaban kasar ya nada domin gudanar da gwamnati a zango da biyu. Sai dai masu fashin bakin siyasar kasar sun yi tsokaci game da kalaman da shugaban ya yi wanda ya gabatar a lokacin da yake jawabi wurin taron. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Batutuwan da shugaban na Najeriya ya taɓo a wurin taron sun haɗa da bitar nasarorin zagon gwamnatinsa na farko, da ƙalubalen yawan jama'a da Najeriya ke fuskanta, da mafarkin gwamnatinsa na harsashin tubalin fitar da matalauta miliyan 100 daga ƙangin fatara cikin shekaru 10 masu zuwa. Kana da bukatar da ke akwai ga sabbin ministocin su haɗa hannu wuri guda ta fuskar tsarawa da aiwatar da manufofin cimma burin gwamnati a ma'aikatunsu. Sai dai masu kula da lamura sun yi tsokaci game da waɗannan lafuza na shugaba Buhari.
Cikin jawabansa ya ce su waɗannan ministoci ana sa ran su ne za su tsara irin abubuwa manufofi da kuma aiwatar da su. Ya faɗa cewa to develop and implement policies. Kaga kenan waɗannan ƙudure-ƙudure da ake ta tunanin cewa gwamnatin da ba sabuwar gwamnati ba, gwamnati da ta share shekara hudu yanzu za ta ci gaba, ai za a yi tunanin cewa akwai wasu tsare-tsare. Amma maganar da shugaban kasa ya na cewar su ake sare waɗannan ministoci su zo su tsara su kuma aiwatar, ya saka mutane a cikin shakku na nuna cewa ita gwamnatin babu shiri na maganar cewa ta kai kasar ga inda take tunanin za ta kai ta. Sannan akwai magana da yayi na bayuwar al'umma da Allah ya bamu, na cewa yanzu ana hasashen muna da mutane miliyan 200, kuma ga bisa hasashen Majalisar Dinkin Duniya zuwa 2050 al'umman Najeriya za su kai miliyan 411. To wannan kalaman da ya gurin nuna abinda wannan kungiyoyi na duniya din suke shima ba a yi amfani da kalamai da diplomasiya ta yadda da su ba, domin kamar ba a yi ba abinda suke ba. So na yi tunanin cewa shugaban kasa zai yi kalamai da za su yaba abubuwan da suke a yanzu, kuma koda Najeriya za ta tsaya da kafarta din, ai ba wai ba a buƙatar gudunmuwar su ba.
Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan, shugaban kungiyar Kaja masu rajin tabbatar da adalci, kawar da rashawa da kuma aikin dukiyar 'yan ƙasa. Suma masana kimiyyar siyasa da harkokin demokaradiyya sun yi tafsili game da kalaman na shugaba Buhari. Malam Kabiru Sa'idu Sufi malami ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano.
Gaskiya watakila jama'a suna nan suna jiran ganin cewa an fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da ya wuce wanda aka fitar da shi a halin yanzu. Abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati din ta damu da shi, har kuma ake gaya ministoci cewa kowannen su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan 100 daga kangin talauci cikin shekara 10. Amma dai har yanzu ba a fitar da wata tartibiyar hanya ba a cikin wannan jawabin, sai dai mu jira daga nan zuwa lokacin da za a ba su kowanne aikatar da zai aiki, ko kuma zuwa wani kankanan lokacin da za su fara aiki muga ko za a fitar da wani daftari. Amma a halin yanzu an nuna da manyan kudurorin guda biyu ne, da maganar yaki da talauci din da kuma maganar dora ƙasa din akan sama da matakin da aka tarar da ita wanda gwamnati take cewa next level. To ko za a fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da zai tattare abun guri daya, shine yanzu abin da jama'a suke jira.
Yanzu dai ƴan Najeriya na dakon ganin kamun lude yan sabbin ministocin bayan shugaba Buhari ya tura su ma'aikatan da za su yi aiki wani lokaci a nan gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tumadalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A duk wuni a Najeriya akalla mutane 15 ke rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota akan titunan kasar, lamarin da ake danganta shi da tuki na ganganci da kuma rashin kiyaye dokokin hanya. Ga wakilinmu Nasiru Adam Elikaya daga birnin Abuja da ƙarin bayani.
Mutum 2,673 ne suka rasa ransu sakamakon hatsarin mota a Najeriya daga watan Janairu zuwa Yunin bana. Hukumar Ƙididdiga ta Najeriya ta wallafa wannan bayani a shafinta da hakan ya nuna akalla mutum 15 ka rasa ransu kullum. Kuma gudun tsaya ne babban dalilin aukuwar hatsuran, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun munanan hatsuran, inda za ka tarar a shantalilin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji 180. Kan titi ɗaya ma sai ka ga wani ya zo ya kara wani koko wani ya shiga karkashin wata mota saboda wai ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai. Kaduna da Neja ne a matsayi na biyu da na uku. Na zanta da babban jami'in kungiyar direbobin Najeriya NURTW Comrade Suleiman Danzaki dan sharhi kan dalilan hatsura.
Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa 5 yana tafiya, wajibi ne a tilasta shi je ya huta, domin ga wanda bai san me ake kira babban mota ba, da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne. Wato abinda suke amfani da shi ne wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic, don dukkan su ba su da emergency, kuma abu ne mai wahalan gaske. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya. Ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so. Ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne. Dole in kai tafiya ka je wani gari, dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa. Ai in ka lura su durbin a takure suke, su zo su yi tuki nesa, kuma su zauna a cikin motar su yi bacci.
In za a tuna hukumar hada-hadar ka
kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don ɗauke manyan motoci da kan tsaya a gefen tituna da akan kankawa cunkoso da ma hatsara. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shine shugaban hukumar.
Muna nan muna aiki da Road Safety Corps da kuma ƴan sanda cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa to babu kuma inda za a parking mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna State Government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan ana ta ɗaukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa. Da abu su zo kara zube motoci ko ina Allah kawai ya kiyaye irin an samu hadari ko wani abu Allah kawai san abin za ka. Dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara, lafiya da abubuwa da yawa za a inganta duk wannan ɗauko kaya da kuma su durobin da suke haka. Mu ce musu bayan an yi wannan ba za ku je ku parking kan titin a cikin birane. Dole abu da za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su kawai. Nan za a ba su komai in ma garage mota ta lalace akwai mechanic village wurin. Idan mai suke so akwai shi. Ba su lafiya ne akwai asibiti, akwai police, akwai komai yadda an yi tanadi.
Rahoton bai ambaci fashewar taya, rashin magogin gilashi yana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba. Ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'agaida Nasiru Adamu Alhikaya. Waɗannan shirye-shiryen dida zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga kuma ya shirye mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ni an tsere ni shekara yau 13, amma ban taɓa ganin su kowa irin wanda ake mana ba. Don hatta ɗakin da nake a asibiti din a ƙofar ɗakin ƴan sanda ne da bin dubuki. Hatta kuma ko ɗaki zuwa ɗaki ba yadda ma mu ce ba. Sai ga cewa tuni ai ma ko ɗan da nake a duk tsere wanda aka yi ma a Najeriya, ai ba wannan ban taɓa ganin wannan ba. Ko kiri-kiri da tsarin da aka mace bai kai tsanani a kaina a irin wannan ba.
Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Madugun ƴan shiyar Najeriya Sheikh Ibrahim Yazzaki, wanda tuni ya dawo Najeriya daga India, ya ce shi da ganin irin yadda aka karɓe shi a India din ya san da walaki a cikin wannan lamarin nan.
Da shi muka lura cewa ainihin an kama wani dangi ne wanda ba da dama asalin kalan akan aminci ko a gida a Najeriya sun yadda misalin da suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai shi da muka zaɓa muka yarda bisa aminci muka zo ba zai hukumu sai shi ba mu amince da shi ba kuma wani muka amince da shi ba su gaya mana wani abu game da shi bai taɓa mana shi don kada a yi abin da aka so a yi wanda har sashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya.
Haka ne, to amma a bisa wani dalili ne shi Sheikh Yazzaki din yake karfafa zargin cewa gwamnatocin India da Najeriya wai sun hada baki su yi abin da hasashe bai yi ba.
Mu abin da kuma fahimta sun farko sun so su kai mana asibiti sun suke cewa mun mu ka zaɓa mana asibiti. Amma a nan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mana ku shi ne mu ka zaɓa mana asibiti. Amma abin da suke gaya mana jami'an asibiti wani kowane su abin da ya gaya mana ke nan da ke rufin sa cewa gwamnatin kasan ku ce ta kawo ku ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda ba su za su kawo ɗan su mutane ne da ake tuhuma da miyagun ne fuka. Zuwa a fahimtar mutanen asibitin na shi ne gwamnatin Najeriya ta za ta zo kuma gwamnatin ta da farbanin asibitin da kuma gwamnatin India shi ne gwamnatin Najeriya za ta kawo ɗan su mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun ne fuka. Wannan ayi masu magani a yanzu shi ke nan magana kun ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ne ba ku samu ba kuma ba za ku rasa sani cewa gwamnatin din da ita ma ta yi kura sako ta hanyar sun yi kyauta cewa ta ba mu awa biyu ko mu zaɓi ɗin mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar ƙasa sai ce su ayi awa biyu ma ne mai ɗaya mai yawon jin gashi za mu bar ƙasa.
Sheikh Ibrahim Yazzaki kenan shugaban inshiyar Najeriya, wanda kamar yadda muka ce tuni ya dawo Najeriya kuma tuni din ya sake komawa hannun hukumomi a can Najeriya din. To dama muna cikin gudanar da muhalar da Nasiru Yardam Alhikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta ƴan Shia ta IMN wato Muhammad Ibrahim Gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira Kumalar Ali Waziri lokacin da shi Ibrahim Azizu Kidin ya tafi asibiti a can India har ma ya je ya dawo. Saboda haka yanzu zamu sake koma ya zauren inda yau zamu tashi daga inda shi Gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damun san kan muzaharar da suke yi ba, domin a cewar shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba.
Ina so babu da haka ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a, kana shiga Kaduna ka gama masallacin Juma'a da suke rufe hanya, kana zuwa Abuja ka ga da tekuna da suke rufe hanya.
Wannan ya samu asali saboda rashin tsaro, amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya.
Amma abu ana rufe hanya.
Bari ma tambaya saboda mu biya bin daki-daki.
Wanda
comrade ya kawo na batun muzahara din nan da yake cewa ana sa mata da yara a cikin maimakon bar manya kawai su riƙa yin abubuwan. Muhammad Ibrahim Gamawa me yasa kuke yin haka ne?
Abin da banda rufin abini ana yin ta duk inda Allah ya ce maza sun ce mata. Kwanan nan kafin da ya gabata a birnin Kebbi an yi muzahara mata da maza Ahmed Sunna suna cewa kar a saki zabbisu matansu da mazansu kuma sun tsare hanya. Wannan sati inda ya sani da shi kuma da rediyon tambaya a birnin Kebbi a
zahara. Wannan shi ne abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a cikin su wani bangare ka a
cikin tambaya. Kuma da ya aka tambaya bari.
To ina jije ka. Na'am.
Satin nan da ya gaba sati biyu da suka gabata mata zinjiri su sun zauna a Unity Fountain Abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a saki ta zabbaki. Saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba.
Wane zuwa ne suka faruwa? Abin da yake faruwa da aka ji abin da yake faruwa ana ce ta haƙƙin ɗan adam, kungiyar da tana ce ta haƙƙin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya. Tana sa su tana ana kashe su akan abu da ake ba idan har za a yi muzahara a yaka amma ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye a yaka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi.
Babu muka kona motar nema.
Waye kona? Waye kona? To waye kona? Inda ku fito ba.
Bari na rage da abokan tattaunawa ku na domin wannan mutane suna so su riƙa jin bayanan da kowa zai yi ne daki-daki. Yawwa in ba mu ɗauki abun daki da ke mutane abun zai hargitse ba za a
fahimci. Ga bayani akan kona mota. Idan da muna kona motoci da ba motocin abu da kaɗai za mu kona ba, da za mu yi kone-kone ne domin dukkan biranen arewa sai da muke muzahara an banda Ilori. Saboda haka batun kona mota ba namu ba ne. An kayan wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro ba su zo ba ake zaman lafiya a irin wannan muzaharorin. To in sai ba ka kina ina yanka da abin da ke ai kar ka zaman to ka ce sai da dan ki abin da kuma ki dan ki abin ya ya abin da kake ciki. Idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa kai kowa domin duniya ta sani. Kowa da muke ne cewa mallam yana cikin halin tsakanika ke sa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba. Aka naɗa wani na wucin gari.
Ai idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wucin gari ya zartar da hukunci ba kafin ku fara raising alarm din ku.
Ba za ki gana da ni da Kumar domin yanda kai ka fahimci mu a wajenka ba musulmi bane Abdullahi bin Sa'ad bin Yahudi shi ya koya mana wani abu da nake
sa musulmi.
Ba haka na ce ba. Ba haka na ce maka.
Comrade wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta maganan shi a ko lamuran addini na dokokin Islama bane kawai.
Yawwa ba haka ne ni ma ba haka nake nufi ba.
Muna maganar ranga da ake Abuja kan Mallam Ibrahim Elzazaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron ƙasa. Abinda muke tattaunawa wannan
yanzu bari in dan mai tambaya.
Eh.
Tunda ne zaman nan kotun nan ta Kaduna ne take rike da Mallam Ibrahim Elzazaki. Kotun Abuja a yadda take ta wanke Mallam Ibrahim Elzazaki. Kai ma ka gaya min haka. To kotun Kaduna tana rike da Mallam Ibrahim Elzazaki. So me zai sa ba za ku dawo Kaduna ba? Ku zo ku tare a Kaduna, ku zaman dirkin a Kaduna, ku ce sai kotun Kaduna ta zartar da hukunci an saki Malam Ibrahim Azanzu ko an daure shi. Tunda har kai ka tabbatar mun, ka gaya mun kotuna a Abuja sun wanke Malam Ibrahim Azanzu, kuma wata kota a Kaduna tana rike da Malam Ibrahim Azanzu. Sai ka sai ku bari ku jira ko ku dawo. Haka ji, ba ka bani na zauka ba, kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan. Kuma abin da muke, to in lokaci zai kare, ya kamata ka saurare ni. Ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati. Dole kai ka tsaya, ku ku tsaya akan doka, abin da ya cancanta. Ita kuma gwamnati ta yi abin akan a doka, saboda dukkan su alƙalan nan dokan ƙasa suke bi. Yan sandan nan dokan ƙasa suke bi. Ina so ka gane cewa abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba. Ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka. Idan kuna son zaman lafiya, sai ku jira kotuna su zartar da hukuncin su, sannan ku gani an muku adalci ko ba a yi muku adalci ba. Amma in har kotun kun yadda da kotun farko ta yi muku adalci, to me yasa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcinta ko adalcinta akan Malam Ibrahim Azanzu?
Da shi yanzu a magana ɗaya ta yi cika da warwara, sai sa ban sai ka yi nisa. Na farko ka ce mu je Kaduna mu fare mu yi zanga-zangogin mu, a ce kenan ka yarda zanga-zangar na adalci ne? Ita da zanga-zangar na zaman
lafiya. Ai, ina so ka gane kalmar da ni amfani da shi, cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci ga Malam Ibrahim Azanzu. Ka zame adalci shi kuma na Kaduna ma sai Ibrahim Azanzu ko a Kaduna yake, kuma Kaduna ne za a yi mai
hukunci. Barin baka amsa mana, ina kuri kai ma ka ci ga irin magana na wanda ya magana da yawanci gaban kasa shi ne ce a wani wani ciwo ne ko koma Kaduna mana ne akwai irgar da ke to akwai cika da warwara. Idan kun yadda tashin hankali muke a Abuja, ko me kuma da cewa mu koma Kaduna, ko Kaduna ba Najeriya ba ce? Ai, in tashin hankali muke a Abuja sai ku ce mu daina
ka. Amma ka yadda kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Azanzu adalci? Ta ka yadda idan kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Azanzu adalci?
Ba wa Muhammad Ibrahim gama wa dama ya yi bayanansa, kai ma ka saurare shi.
Ina amsa, ba shi amsa ne yana kuke. Na farko sai da garba ce ko kuma ka ji magana ka kuka ce mu koma Kaduna malam na ka.
To a gaishe ku malamai. To yayin da muke jiran jin makomar shi Sheikh Ibrahim Rizal da ke din a shirin mu na makon gobe, Allah ya kai mu, za ku ji abin da kakakin IMN din na Shia da zai ce game da fargabar da mutane da yawa a Najeriya suke nunawa na cewa idan ba sauri aka yi aka warware wannan matsalar ta 'yan Shia ba, ana iya sake fadawa wata matsala mai kama da Boko Haram. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Muhammad Ibrahim Gama da kuma Kumar Aliyu Waziri tare da shi wakilin namu Nasiru Adamu Lika da shirya mana wannan muhawara a can Abuja, ya kuma na ita a nan Washington, kuma daga Washington din Ali Mustapha Sokoto ne. Mun bar ku lafiya.
Tuwa da Allah a gaida nan Sokoto. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba ya dawo da labarai a takaice.
A takaicen, jiragen yakin Siriya sun furuje sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya je Litini, wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hambare shi. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda ya saba takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar Girkaje Litini, bayan da aka yi watsi da bukatar da Amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsire jirgin. Rundunar 'yan sandan New York ta kori wani dan sanda farar fata wanda ya shaƙe wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a fadin kasar. Kalaman bakar fatan mai suna Eric Gana, yayin da yake goshin mutuwa wato ba na iya numfashi, sun zama abun yawan ambato ga masu zanga-zangar, wadda ta haifar da wato muhawara a fadin kasar game da batun jinsi da kuma karfin tsiya da 'yan sanda kan yi amfani da shi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniya mu da wannan safiyar Jim Cook. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.